مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Usman ibn Affan a nan gadan Kaya cikin garin Kano, a yau a Asabar 22, haka ne ko? 22 ga watan Rabi'u Tsani, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1435, wanda kuma yake daidai da 22 ga watan 2 miladiya ta 2014. A wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih wallafar Ahmad ibn Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabiri rahimahullah ta'ala, wanda kuma wannan shine darasinmu na 148. Idan ba a mance ba, mun kwana ne akan hadisin Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu, wanda za mu sake karanta shi domin mu gama matsalolin da ya kunsa, sannan mu je ga hadisin Abu Juhaifa radiyallahu ta'ala anhu. Bismillah malam sani.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من صلى في فروج حرير ثم نزع. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالفارس له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين.
نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أن كربودك عقبة بن عامر الله يبدل شيء yace uhdiya ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam farruj harir, ayyu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kyauta ta wata riga, babbar riga ta al-harir. Falabisahu, ya sanya wannan rigar, fa salla fihi, ya salla da ita. Thumma sarafa fa naza'ahu naz'an shadidan, da ya gama sai ya cire wannan rigar, cirewa mai wato da karfi. Kalkarihi lahu, yana mai nuna ta masa ko mai nuna kinsa ga wannan riga. Wa qala la yanbaghi hadha lilmuttaqin, yace wannan bai dace ga masu tsoron Allah ba. Muna magana akan mas'ala, mun yi magana akan mas'ala ta farko, ita ce mas'alar bayan tarjumar shi waye Uqba ibn Amir. Mun yi magana akan sa tufafi na al-harir da ya hukuncin sa, kuma yaushe ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya. Mun yi magana akan qabulul hadiya, annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta, da ita ce mas'alar farko da muka tattauna akan ta. Annabi ana bashi kyauta yana karba, amma baya karban sadaka. Mun faɗi wanda ya bashi wannan kyautar wani ne ana kiran shi Ukaidir, kuma wanda ya bashi kyautar ba musulmi bane, wanda yake nuna cewa ko wanda ba musulmi ba idan ya maka kyauta ba laifi dan ka karba. Anan a wannan hadisi zamu ga yana cewa falabisahu, annabi ya sa wannan rigar da aka bashi ta al-harir. Fa salla fihi, yayi salla da ita, wanda mun ce wannan ya faru kafin a haramta sanya tufafin al-harir. Daga baya musulunci ya haramta wa maza su sa tufafi na al-hariri, amma an halatta wa mata su sa wannan. Annabi yana cewa la yalbas inma yalbasuhu man la khalaqa lahu fil akhirah.
Na'am.
Mai sanya tufafin al-harir shine wanda ba shi da rabo a lahira. Man labisahu fid dunya lam yalbasuhu fil janna. Wanda duk ya sa shi a duniya, to aljanna ba zai sa ba. Ko da ya shiga aljanna zai zama ya ya haramta wa kansa wannan jin dadin. Amma waɗanda suke mata ne su wanda an halatta musu su yi amfani da shi. To da Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa yayi sallah, Jibril ya zo, kamar yadda ya zo cikin surwayo da muka karanta cewa Jibril ya zo ce kamar ruwayar Jabir da take cin sayo Muslim cewa fana hani anhu Jibril. Jibril ya zo ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina amfani da tabuwa ta al-harir. To kaga ya nuna kenan a lokacin da ya sa tabuwar ba a haramta masa ba. Bayan ya salla a ciki kuma Jibril ya zo ya gaya masa cewa an haramta wa namiji amfani da al-hariri, sai ya cire da ƙarfi ya cire wannan rigar daga cikinsa, kalkarihi lahu, wato yana mai nuna ƙinsa da wannan taguwar, har ma ya ce la yanbaghi hadha lilmuttaqina, wannan bai dace ga masu tsoron Allah ba. Ce wanda ya yi la yanbaghi hadha lilmuttaqina, ko kuma cirewar da ya yi da ƙarfi, fizge rigar da ya yi daga jikinsa da ƙarfi, wanda yana nuna haramci, wato ba abu ne mai sauki ba. Shi yasa wannan gaggawar da ya yi wajen cire rigar da kuma yadda ya cire ta da ƙarfi daga jikinsa, wannan duk yana nuna cewa abun haramun ne, domin al'adar Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'arsa yana bin abu a hankali cikin nutsuwa, baya gaggawa. Amma gaggawar da ya yi wajen cire rigar sai ya ƙara faɗakar mu da mu cewa haramta masa akai a daidai lokacin. Sannan kuma ya ƙara da cewa la yanbaghi hadha lilmuttaqin, wannan bai dace ga masu tsoron Allah ba. Abu al-Abbas al-Qurtubi a cikin littafinsa al-Muhim yake cewa al-muttaqin ana nufin al-mu'mini, wato bai dace ga mu'minai ba, domin su ne waɗanda suke jin tsoron Allah kuma suke bin dokokinsu saboda imaninsu da suka yi da shi, suke masa da'a. Ko kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa haka domin ya zaburar da masu saurarensa, sauran mu'minai, su ma su kwatanta yin wannan, kuma su fahimci cewa abun yana da girma sosai. Wato kamar a ce wanda ba ya tsoron Allah shi ne wanda yake sassauci wajen wannan lamari, amma duk mai tsoron Allah to ba zai yadda ya sa wannan rigar ba alhalin Allah ya haramta masa. Ya ce la yanbaghi hadha lilmuttaqin, ma'ana ghayrul muttaqin su ne waɗanda suke sawa. Kaga mutum in ya ji haka to zai yi gaggawa, in har yana so ya zama ya shiga cikin sahun masu tsoron Allah to zai yi gaggawa ya ga ya ɗabbaka wannan. Wasu malaman sun ɗauki al-muttaqin ana akan taqwal kufr, ba taqwal kufr ake nufi ba, ana nufin at-taqwa, zahirinsa ana nufin mutlaqut taqwa, duk tsoron Allah min al-ma'asi, ba wai tunda sa tufafin al-hariri ba kafirci bane, bare a ce wanda ba kafire ba sune suke sa'a, ana nufin waɗanda suke masu saban Allah sune za su yi wannan, amma wanda ba saban Allah ko yake gujewa saban Allah to zai yi kokari ya kauce ma wannan, wanda yana nuna haramcin maza su sanya al-hariri. Mata ba za su shiga cikin nan ba. A ka'ida ta larabci ko musamman ma a khitab na shari'a, maganganu da alqur'ani ya zo da su da hadisai, idan aka yi magana koda da lafazin namiji aka faɗa mata suna shiga, cewa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, duk mata sun shiga nan. To amma idan aka samu wani dalili can na musamman, wani dalili na daga waje na sunna ko daga alqur'ani wanda yake nuna cewa mata ba su shiga cikin wannan maganar ba, to sai a cire su. To tunda an samu wasu dalilai da suke nuna cewa an halatta wa mata su yi amfani da al-harir, ya nuna cewa to wannan al-muttaqin ana nufin maza zalla, mata ba su shiga ba, saboda an samu da ba a samu wani dalilin da yake halatta wa mata su al-harir ba, to da su ma sai mu ce sun shiga ciki, domin asali idan aka ce al-muttaqun su ma matan sun shiga, kamar yadda Allah ta'ala ya ce hudan lilmuttaqin game da alqur'ani, la raiba fi hudan lilmuttaqin, kaga anan ba wai maza kawai ake nufi ba, har mata. To amma tunda anan an samu wani dalili na musamman da yake nuna halaccin sa al-harir ga mace, sai ya nuna cewa al-muttaqun ana nufin ar-rijal, ar-rijalul muttaqun, mazaje masu tsoron Allah. Wannan shine maganar jumhurul malamai min as-salaf wal khalaf, cewa mata ya halatta su sa, maza sune bai halatta ba. Akwai magana da ake ruwaitowa daga wasu, wanda Al-Qadir Iyad ya kawo ta, amma dai magana ce shazza, ba a izina da ita cewa halal ne maza su sa da mata mata su sa, ko kuma akwai wata magana da ake jingina a Zubair ibn Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam wanda yake cewa haramun ne duka kowa ma ya sa da maza da mata din. Amma dai da karshe kamar yadda Imam An-Nawawi yake cewa an samu ijma'i, malamai duka sun yi ijma'i akan cewa al-harir haramun ne ga maza amma halal ne ga mata. To yara ƙanana fa su sun shiga cikin al-muttaqun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanbaghi hadha lil-muttaqin, yara maza an san cewa laysu min ahli at-taklif, su ba a dora musu takalifi ba, ba a kallafa musu kaza haram bane ko kaza halal ne, saboda yaro ba zai kai wannan mataki ba sai lokacin da ya kai munzulin balaga, sannan ne alƙalami yake hawa kansa na rubuta lada ko rubuta alhaki, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an salas, ya ce wa an-sabi hatta yahtalif. So kaga yaro bai shiga ba, tunda bai shiga ba kaga ba za a wasafta shi da muttaqi al-muttaquna ba ko ghairu al-muttaqina, haka tare yara ka ce haula is-subyan muttaquna wala ba tsoran a wannan ba a sifanta yaro da wannan, ko ka ce waɗannan ba sa tsoran Allah wannan. So saboda haka wasu suka ce su ba za su shiga cikin haramcin ba, saboda haka ya halatta inda wasu malamai ya halatta a sa musu al-harir ko a yi musu kwalliya ma hadda az-zahab, sai az-zahab haramun ne namiji ya sa ya yi amfani da shi, ya sa shi a matsayin abin ado. To amma in yaro ne karami fa, wasu daga cikin malaman Shafi'iyya suka ce ya juzu, ya halatta a sa wa yaro musamman a ranar Idi, a ranar Idi wasu suka ce in ba a ranar Idi bane to haramun ne, wasu suka ce a duba sinnit tamyiz, in yaro yayi wayo ya kai munzalin wayo daga shekara bakwai abinda ya sama to ka a sa masa, in kuma karami ne bai kai haka ba to a sa masa. A wajen malaman Malikiya suna da kauli guda uku cewa yaro za a sa masa ko ba za a sa masa ba, wasu ce haramun ne, wasu ce halalta, wasu ce makaruhi ne, amma dai yawancinsu suna takaitawa akan karhanci, suna cewa idan shi yaron babu takalifi a kansa, ai iyayensa su suna da takalifi a kansu, saboda haka su sai su kula da wannan dokar, kuma akan so a taso da yaro akan abin da zai zama masa kamar tarbiya, kar ya taso yana ganin kamar abin halal ne har ya girma kuma ya ci gaba shi da sawa tun da ya saba sawa tun yana karami. To wasu suna duba wannan janibin, saboda haka suke cewa a daina sawa yaro. A wajen Imam Ahmad ruwaya biyu ce, amma ruwaya da tafi inganci a gurinsa shine haramci, ko da yaro ne karami ai iyayensa su ba su an kallafa musu su kula da shari'a, saboda haka su sai kar su sa masa. To amma dai dangane da yara ba kamar manya ba, kaka sabu su matsalar sawa yaro al-hariri akwai sabani na malamai da yawa, suna ganin halaccin haka ko kuma su ce makaruhi ne dai amma ba sa haramtawa, kadan ne daga ciki suke haramtawa kamar ruwayar da aka samu daga Imam Ahmad, akwai kuma ruwayar da yake halaltawa, saboda haka matsalar dangane da yara ba ta kai kamar manya ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yanbaghi hadha, wannan kalmar hadha din yana nufin sawar da yayi ko ku a al-harir din yake nufi, kalmar hadha ismul ishara ne, yana komawa kan sawar wato sa tufafin al-hariri bai dace ga masu tsoron Allah ba, ko ku a al-hariri bai dace ga masu tsoron Allah ba, akwai bambanci, akwai abinda zai biyo baya. In ka ce sawar kaga abinda ba sawa ba, ba tufatarwa ba, zai iya zama halal kenan. A nan yana magana in ka ce la yanbaghi hadha, yana nufin al-isti'mal, amfani da shi wajen sawa al-lubs, to kenan za a iya shimfidawa, to zai iya tafid na al-harir ya rika zama akan ko akan abun hawansa, zai iya sawa. In an ce sawar ake nufi kawai hadha din yana koma, in kuma ka ce ana nufin al-harir din kaga, in ka ce al-harir din kaga ya kunshi komai ma, ya kunshi sawa, ya kunshi shimfidawa, duka ya shiga. To nan ne wasu malamai suka samu sabani, shin wanda ya kunshi har shimfidawar ya halatta namiji ya shimfiɗa alharir ya rika zama a kai, ko in yana da abin hawa ko doki ko raƙumi ya sirdi da shi, ko abin da ɗin motarsa ya shimfiɗa alharir a cikin kujerar motarsa ya rika hawa, ko bai halatta ba. To wasu malamai suka ce ko da mun ce sawar ake nufi, shi ma ita ma shimfiɗa libas ce, domin komai libasin sabi hasabihi. Akwai hadisi na Anas da yake cewa faqumtu ila hasirin lana qadisu wadda min tuli ma lubisa, kaga kalmar lubisa anan ana nufin shimfidawa. Anas yace sai naje na dauki wata tabarman mu wacce tayi baki kirin saboda dadewa ana shimfidata, amma ya ka amfani da kalmar labisa libas, saboda ka koda ka ce haza din ana nufin sawa, to ita ma shimfiɗa libas ce a larabci. Da haka jumhurin malamai mafi yawancin malamai sun tafi akan haramci, cewa ba za a yi amfani da shi wajen shimfiɗa ba ga namiji. Waɗanda suka saba a nan su ne a hanafiya, amma galibin duka malamai sun abin nan sun haramta, ce tunda aka ce kada namiji ya amfani da shi wajen sutura, to kada ya amfani da shi wajen shimfiɗa ma. Waɗanda suka saba su ne Ahnaf da kuma wani malami daga cikin malaman Malikiya, Abdul Malik ibn Habib. To amma duk wannan sabani idan aka samu nassi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, to dai ya yanke wani sabani. Kuma akwai hadisi a cikin Sahih Bukhari, hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake cewa nahana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama an lubs al-hariri wad-dibaji wa an najlisa alayhi, nahana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an lubs al-harir wad-dibaji wa an najlisa alayhi, annabi sallallahu alayhi wa sallama ya hana mu sitira da al-hariri ko dibaji. Al-harir ne mai kauri, yace annabi ya hana mu sitira da wannan, sai yace wa an najlisa alaihi, kuma annabi ya hana mu rika zama akai. Kaga nassi ya zo karara, saboda haka yanzu ba maganar haza kawai ake ba, haza tana koma ne ga sitira ko tana koma ga amfani ne gaba daya. A ga nassi ya zo cikin Sahih Bukhari tabbatacce, saboda haka zamu iya cewa haramun ne ga namiji ya sanya shi a matsayin sutura, hakanan haramun ne ya yi amfani da shi a matsayin shimfiɗa. Amma ga mata fa ya halatta, an halatta musu sawa min babi aula, an halatta musu shimfiɗawa. Dan abinda aka halatta ka yi sutura da shi, ka fita ka yi kwalliya da shi, kuma a ce dan ka shimfiɗa ka yi laifi, saboda su mata suna iya shimfiɗa. Saboda in matarka ta shimfiɗa a gida, to in ka zo kanka zauna kai, na ta ne ita kadai, saukinta dai kawai ba a mashin fadar da shi anan. Sai matsala ta gaba ita ce idan ya zama na taguwa din ko rigar ba alharir ba ne zalla, amma an sirka shi da alharir, auduga ce ko suf ne amma an sirka ta da alharir, to za a iya amfani da ita ga namiji ko ba za a amfani da ita ga namiji ba? To anan nan ma malamai sun yi magana akan wannan. Wasu suka ce abinda za a lura shine az-zuhur, abinda yafi bayyana. Idan al-haririn yafi bayyana, to haramun ne namiji ya amfani da ita. Idan kuma audigar ce tafi bayyana ba al-haririn ba, to ya halatta. Ko da an sirka, in ya zama na al-haririn bai bayyana ba, audigar da take jikin sutirar ko suf din da yake jikin sutirar, yarin jayi ko kattanin da yake jikin sutirar, yarin jayi shi al-harir din, to namiji ma zai iya amfani da shi. Wasu suka ce a yawa za a duba, a duba yawa. Idan al-harir din ne yafi yawa, to haramun ne namiji ya amfani da shi. Idan kuma abinda ba al-harir din ba shi yafi yawa, to ya halatta. Me bambancin magana farko da ta biyu? Da bayyana da yawa, akwai bambanci ko babu? Yawa. saboda haka ce bayyana kaga in koda bai da yawa amma shine a sama to ba za a amfani da shi ba namiji ba zai amfani da shi ba amma in a ciki yake a boye yake zai amfani da shi amma aka ce yawa to koda daga ciki yake ba a ganin sa amma dai yafi yawa dan zai yi ai shafi da shi ya zama na kuma shefi yawa a jikin tufafin kaga bai bayyana ba amma kuma yana da yawa a jikin tufafin shi yafi audigar yawa to sai suka ce haramun ne to idan suka daidaita fa in ana maganar yawa ba bayyana ba in ana maganar yawa in suka daidaita fa to suka ce in suka daidaita janibin halacci sai irin jayi ba janibin haramci ba to akwai wadanda aka yi wa akwai inda aka yi togaciya ana iya amfani da alharir idan mutum ya kasance yana gurin da yake da sanyi kuma ba shi da sirri zai sa sai alharir zai zauna ya mutu ko zai sa alharir din ya sa alharir din a ce ana sanyi bai da sirri za ta kare shi daga wannan sanyin to sai ya amfani da alharir anan ya halatta ya shiga cikin ashabu darura ya shiga cikin abin nan zamanin turra bai rabazin wala adin wala isma alai ya shiga cikin wanda ya shiga matsuwa to ya shiga matsuwa ad-daruratu tubihul mahdurat duk sanda aka samu matsuwa to tana halatta wa mutum abinda aka haramta masa amma fa sani ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ana amfani da darura gurgurdanta kada mutum saboda ga larura kuma ya zarci da aka taba shi ya ce to ai larura ta sa ya sa a in sanyi ya wuce kuma ya samu wasu tufafin to sai ya cire amma ba wai zama za a yi cikin larura ko da yaushe ba haka nan idan yana da wata rashin lafiya akwai kazuwa ko kwarkwata da take damun wasu ba abin da ke magance musu wannan sai sanya tufafin alharir akwai wanda suna da jikinsu yana yawan kaikayi ko kwarkwata annabi sallallahu alaihi wasallama ya halattawa Abdullah ibn Zubair da Abdurrahman ibn Awf sanya alharir li hikkatin kanat bihima saboda jikinsu yana musu kaikayi to sai aka ce to su su saka to wannan shi ma yana da cikin istisna'i wato togaciya da aka yi ko kuma mutumin da aka wato kawo musu hari na bazata ba shi da abin da zai sa ya fita yaki sai alharir din ko sai dibaci shine alhariri mai kauri sai ya saka to shi ma ya halatta wasu ma daga cikin malaman Shafi'iyya suka ce in a yaki ne ma ko yana da wata rigar ma zai iya sa alhariri saboda ya yi wa abokan gaba yanga da shi wasu ce jefa musu tsoro to ban san dai da za a yi ka jefa don ka sa alhariri kuma a ji tsoro ba to waɗannan suwar ɗin wasu a waɗannan yanayin ya halatta ya amfani da alhariri wannan shi ne ƙarshen matsalolin da suke cikin wani hadisi sai kuma hadisin mu na gaba hadisin Abu Juhaifa bismillah ma sha Allah
babu salati fi thawb al-ahmar Abu Juhaifa radiyallahu ta'ala anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi qubbatin hamra'a min adam wa ra'aytu Bilalan akhadha wudu'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ra'aytu an-nasa yabtadiruna dhaka al-wudu'a فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة
عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم أنكر أولد أبو جحيفة رضي الله عنه يجي ناغ من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أتكن ولتن تجاه من أدم نفاتة ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم سينغ بلال يا أوكو ruwan alwalar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ra'aytu an-nasa yabtadiruna dhalika alwudu sai naga kuma mutane suna waso san wannan ruwan faman asaba minhu shay'an tamassaha bihi, wanda ya dace ya samu wani abu daga wannan ruwan sai ya shashshafa jikinsa da shi. Wa man lam yusib minhu shay'an, wanda kuma bai samu komai daga wannan ruwan ba, akhadha min balali yadi sahibihi, sai ya shafi danshin hannun dan uwansa. Thumma ra'aytu bilalan akhadha anazatan farakazaha, sannan sai naga Bilal ya dauko wata sanda ya kafata. Wa kharaja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi hullatin hamra, sai annabi sallallahu alayhi wa sallam ya fito a cikin wasu kaya jajaye, mushammiran, ya dage tufafin, ya dage korinsa, ya bude korinsa. Salla ila al-anazati bin nasi rak'ataini, ya sallaci rak'a biyu da mutane, yana mai sutura da wannan sandar. Wa ra'aytu an-nasa wad-dawaba yamurruna bayna yaday al-anaza, sai naga mutane da dabbobi suna taucewa gaban wannan sanda. Wani hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi, kamar yadda kuka gani a wannan kitabus sala, a babus salati fi thawbil ahmar, sallah a cikin tufafin da suke jajaye. Haka nan Abu Dawud, haka nan Muslim da Abu Dawud da Tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah, wato ashabul kutub sita gaba ɗaya sun fitar da wannan hadisi. Hadisin na Abu Juhaifa ne, Abu Juhaifa as-Suwai al-Kufi, mutumin Kufa ne, sunan shi Wahab ibn Abdullah, sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yana daga cikin sigarar sahaba, wato kananan sahabbai a shekaru, kanana a shekaru ba a daraja ba, babu wani karamin sahabi a daraja, mun ce kananan sahabbai ma'ana a shekaru. Ana masa laqabi da Wahabul Khairi. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wafati, yana wato sa'annin Abdullahi dan Abbas ne, dubu bai wuce shekara 15 ba sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya. Lokacin sayyidina Ali ya bashi mukamin wato shugaban yan sanda na gundumar sa, wato DPO kenan ko, to an ce shi da yake tsayuwa a karkashin minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam, in Ali yana sama yana hudu ba, in Ali yana hudu ba, shine yake tsayawa a karkashin minbari na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. An yi sabani akan shekarar da ya rasu, wace shekara ce ya rasu, amma kamar yadda Imam Az-Zahabi yake faɗa, mafi inganci cikin maganganun malamai na shekarar rasuwarsa shine ya rasu shekara hijira tana 74, shekarar hijira tana 74, wasu sun ce ya rayu har zuwa bayan shekara 80, to amma dai al-asahu, mafi ingancin magana shine ya rayu har zuwa shekara ta 74 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama. Hadisin sai yana da cikin al-kutubus sita gaba daya. Shi da ya rawaito wannan hadisin yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi qubbatin hamra min adam, a zaune a cikin wani tanti, jan tanti na fata, wato tanti ne na fata kuma ja. Sannan ya ga Bilal ya dauko ruwan alwalad da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage, mutane su karka waso su na wannan ruwan, wanda ya samu ya shafa a jikinsa, wanda bai samu ya taba danshin hannun dan uwansa ya shafa a jikinsa. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka sanya abin nan, Bilal ya kafa wannan sandar, annabi ya fito yayi wa mutane sallah, yayi sutura da wannan sandar yayi wa mutane sallah. Sallar da yayi kamar da yazo cikin sayyid Muslim, sallah azhar ce, a sayyid Muslim ya sarraha yake cewa fa sallal dhuhra rak'ataini yamurru bayna yadayhi al-himar wal kalb, da mutane da jaki da kare duk suna wucewa ta gaban wannan sandar. Arwayin nisa'i yamurru min wara'iha al-kalb wal mar'atu wal himar, da mace da kare da mace da jaki duk suna wucewa ta gaban wannan sandar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sitira da ita. Ya fito mushammiran, shine ya dage tufansa, wato ya dage zaninsa, kwarjallansa da ya daura, har ma ana ganin korinsa. Shi yasa arwayin Muslim yake cewa ka anni anzuru ila bayadi saqaihi, ana yake cewa ka anni anzuru, Abu Juhaifa yake cewa ka anni anzuru ila bayadi saqaihi, kaga ya nuna mushammiran, ana nufin ya dage kwaurinsa, abin nan kwarjallansa har ma ana ganin farin korin sa. Imam al-Bukhari ya kawo wannan a cikin babin as-salatu fi thawb al-ahmar, sallah a rigar da take ja, tufafin da suke jajaye. To menene hukuncin sa tufafi jajaye? Inda in har ɗaya ne da jajaye da farare da baƙaƙe da koraye, me yasa za a ware jajaye da magana? Ba za mu ga an yi maganar as-salatu fi thawb al-akhdar ba, ko fi thawb al-akhdar al-azraq, ko fi thawb al-abyad, amma an ce hukuncin sallah a cikin jajayen kaya. Kaga ashe akwai magana wanda ta sa har aka ware, tunda aka yi magana harir sai aka yi magana jajayen tufafi. To akwai maganganu da yawa na magabata dangane da sa jajayen tufafi sun halatta ko ba su halatta ba. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya yi kokari ya dudunkule maganganun ya maida su kauli guda bakwai, kauli bakwai. Karshen maganar sama su take nuna kamar ma zai iya zama takwas. Akwai wanda suka ce ya halatta mutlaqan, wato halal ne mutum ya sa jajayen kaya. Wannan daga cikin magabata, don dama wannan sabanin an same shi ne cikin magabata. Idan mutum ya duba cikin littafin al-musannaf na Ibn Abi Shayba, ya kawo maganganu na magabata inda ya jingina ma wasu marrakhasa fi thawb al-aswad, thawb al-ahmar. Ya kawo waɗanda suka ganin babu komai, akwai rukhsa. Akwai daga Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaidillah, Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib, al-Bara ibn Azib, da sahabbai da dama waɗanda suna ganin babu komai. A cikin tabi'ai akwai Sa'id ibn al-Musayyib, ya kawo daga Ibrahim an-Nakhai al-Kufi, daga Abu Kilaba da Abu Wa'il, Salamah ibn Shaqiq, da sauran wasu daga cikin tabi'ai wanda suna ganin babu komai. Saboda haka akwai wanda su suna ganin ba wata matsala da mutum ya sa kaya jajaye. Akwai kuma wanda suke ganin bai halatta ba gaba daya, kowane irin jama'a bai halatta ba, wanda suke ga kowane jama'a ya halatta, wanda suke ga kowane jama'a bai halatta ba. Suna hujja da hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, wanda yana cikin sahih Muslim. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ganshi yana sanye da thawbaini mu'asfaraini. Al-mu'asfar shine tufar da aka rina ta da wani sinadari ja. Al-usfur sinadari ne ja wanda ake tura abin nan rina tufafi da sisi ja. Akwai wanda suke kuskuren fassara mu'asfaraini sisi yellow shudaye ko, to wani kuskure ne, ba wancan al-asfar ne bil hamza, wannan mu'asfar ne bil ayn. Akwai bambanci. Wannan mu'asfar asali al-usfur din sinadari ne da ake rini da shi, amma shi in aka rina tufa da shi ja take, ba yellow take zama, ba yellow take zama, ba shudiya take zama ba, tana yin ja ne. To Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganne sanye da wasu tufafi jajaye guda biyu, sai ya ce da ni inna hadhihi min thiyabil kuffari fala talbasha, wannan tufafin kafire ne kada ka sa. A wata ruwaya cikin sahih Muslim ko wajen sahih Muslim bana iya tunawa, yake cewa ummuka amaraka bi hadha, mahaifiyarka ce ta sa maka, ta ce ka sa waɗannan jajayen kayan? Sai ce ya rasulullahi aksilhuma, sai ce bal ahrikhuma. Ya rasulullahi je in wanke, ma'ana in je in wanke wannan rinin ya dawo wata kalar? Annabi ce a ka je ka ƙona. Suka ce gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da kaya da aka tira su da jan sinadari suka yi ja. Annabi ya ce da shi ya cire, ba kayan musulmi ba ne, har ma ya musa masa, ya nuna masa wannan abin ya baje kona shi. Akwai wani hadisi na Abdullahi ibn Amr a cikin sunan Abi Daud da Jami'u Tirmidhi, yake cewa marra ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun alaihi thawbani ahmarani فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم يرى تكن سنن أبي داود دا جامع الترمذي أبين ديكي تشيوا ونمتن ينا سنجد جاجا ينتفى في قدابي يا وجه تدبن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتنقها النوية والنبي سلم السلام عليكم النبي أنسى مصبع أما أنا حديثني أنا دروني حديثني ضعيفي حديثني ميروني أتكين إسناد سأقوى أبو يحيى القتات ولاك بيتبت با ذاك وانا بزيد ما هجابا أقوى حديثي أتكين سيو مسلم هر إلهيو حديث علي بن أبي طالب ديكي تيوانها صلى الله عليه وآله وسلم اللبس المعصفر النبي أهنا أسنيا تفاف دعك رنا سيد السناد رن ديكي جاني أوتر واية إمام النساء يكي تيوى المفدم المفدم المشبع بالعصفر وانده يكي جاجا ور يكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا هنا أسنيا تفاف دسكي جاجا ور kaga an samu wani dan kari ko akwai ja akwai kuma jawur yawa wannan hadisin Ali yazo a hadisin Abdullahi dan Umar a cikin Sunan Ibn Majah wanda Albani a cikin silsilar hadisi sahiha ya karfafe shi duk da akwai rauni a isnadin shi hadisin Ibn Umar amma ya karfafe shi da hadisin Ali akwai ruwaya da take cikin المعجم الأوسط نطبراني حديث الرافع ابن يزيد الثقفي يكي تشيوى إن الشيطان يحب الحمرة وإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة حديث نأتكم المعجم الأوسط نطبراني دق رافع ابن يزيد الثقفي زواج النبي صلى الله عليه وسلم تشيوى الشيطان yana san jan abu yace to na hane ku da jan abu da dukkan wata tufar da take ta shuhura ce tufa mai jan hankali wanda za ta sa ka zaman daban a cikin mutane to shi ba wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne dhaifu jiddan raunin sa yayi tsanani a cikin salsalar sa akwai wanda ake kira Abubakar Al-Huzali wanda malamai sun yi kwatsa-kwatsa da shi saboda hadisin sa hadisin sa ma kai kwatsa-kwatsa da shi binda ya kawo shi a cikin littafin sa al-abatil al-jawraqani amma hadisi ne bai inganta ba ya zo mursal al-hasan a cikin mursal na al-hasan al-basri kamar yadda yake cikin musannaf na abdurrazzaq na ibnu abi shayba cewa al-humratu min zinati ash-shaytan wa ash-shaytanu yuhibbu al-humra ba humra fa ta mata ba jan abu wato jan launi abun adan shedan ne kuma shedan yana son jan launi shi ba wannan bai inganta ba akwai wata ruwaya a cikin sunan Abi Dawud ruwaya a cikin sunan Abi Dawud cewa wata mace min bani Asad daga kabilar Banu Asad take cewa kuntu yawman inda Zainaba ibra'atin da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nasbughu thiyaban laha bi maghra tace wata rana na shiga wajen Zainab Zainab matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ita ce Zainab bintu Jahsh sai muka zauna muna rina wasu tufafinta da wani sinadari kamar tabo yake tabo ne amma jani muna matarini da jan sinadari fa baina nahnu kadhalika tace muna tsakiyar wannan aiki na rina wannan riguna na ta jajaye in sala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi ya leko zai shigo falamma ra'a al-maghra da yaga wannan jan sinadarin jan taban raja'a sai ya koma falamma ra'at zalika zainab yayin da zainab radiyallahu ta'ala anha dan taga haka sai ta gane cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qad kariha ma fa'alat bai so abinda ta yi ba fa akhazat fa ghasalat thiyabaha sai ta dauko kayan da take rinawa sai ta tsoma su a ruwa sai ta wanke su wa warat kullu umr sai ta tabbatar da dukkan wani jan launi da yake jikin su thumma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raja'a fa tala'a annabi ya dawo ya leko fa lam yara shay'an bai ga komai ba bai ga wannan jajajajan ba dakala sai ya shigo to amma shi ma dhaifi ne wannan bai inganta ba ina gaya muku hadisan da aka yi hujja da su dan kada ka fitar daga nan kuma wani ya kawo maka shi ka rikici. Aka bai gaira cikin sunan Abi Dawud. To daga ciki za ku ga akwai hadisan da suka inganta, akwai wanda ba su inganta ba. Hadisin Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Amr ya inganta yana cikin Sahih Muslim. Hadisin Ali ya inganta yana cikin shi ma Sahih Muslim. Waɗannan duk sun inganta. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana su sanya tufafin da suke jajaye. Da haka aka samu daga cikin sahabbai kamar Umar ibn al-Khattab, kamar yadda Imam al-Tabari ya kawo, Ibn Hajar ya dauko a cikin Fathul Bari cewa Umar kana idza ra'a 'ala ar-rajuli thawban mu'asfaran jazabahu, da yaga mutun ya sanya tufafin da aka runa shi da usfur, wannan sinadarin ja, sai ya fizge tufafin daga jikinsa ya jawo shi, yace da'u hadha lin-nisa'i, ku bar mata su sa wannan, ba naku bane, kenan mata za su iya sawa kenan. Shi yasa a wancan hadisin yace ummuka sawa an san tufafin su ne, shi mace za ta isa ja. Akwai hadisi na Rafi ibn Khadij a cikin shi ma sunan Abi Dawud, shi kuma yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar, mun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya da muka yi. Fara'a ala rawahilina aksiyatan fiha khututun fiha khututu ihnin humrun, akan sirdinan ababan hawanmu, sai ya ga mun shimfida jajayen shimfidu, wato abinda mun shimfida shimfidu waɗanda suke da zanunnuka jajaye, akwai zane ja a jikinsu. Faƙala, sai ya ce ala ara hadhihi al-humrata qad ghalabatkum, yanzu amfani da wannan jan launin yarin jaye ku? Nan da nan ya ce faqumna sira'an fanaza'naha, nan da nan muka tashi cikin gaggawa muka yi ta ciccire wannan cimfuda. Hatta na fara ba'adu iblila, saboda gaggawar da suka yi har wasu daga cikin rakuman suka firgita, suka bazama, suka shiga jeji, sai da suka kamu kayansu. Wannan yana cikin sunan Abi Dawud, wanda shi ma yake nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu bai yadda su sanya wannan, su yi amfani da wannan ba. To shi ma hadisin bai inganta ba, hadisi ne bai inganta ba. Wasu malaman suka ce abinda aka hana shine jajawur, amma jan da ba jawur ba, wato sama-sama. To wannan ya halatta, amma in ya zama jajawur kamar Ata ibn Abi Rabah da Tawus da Mujahid, su suka gani in ba jajawur ba ne to babu komai. Hujjarsu shine hadisin da ya gabata, al-mufaddam, da aka ce al-mufaddam, wanda yake jajawur. Wasu suka ce ya abin nan ya makaruhi ne mutum ya sa ja, wanda yake ja ne tsantsa saboda ado, ko dan ya zama ya ja hankali da ya shigo cikin mutane kayan da jajawur ya zama dawu haka, duk inda yake ya wuce ana kallansa. Suka ce wannan makaruhi ne, amma in a gida zai saka, ko wajen aiki yana labura ne ko makaniki ne yana aikinsa ba komai ya saka, akwai waɗanda su suna ganin haka. Kauli na biyar, akwai waɗanda suke cewa akwai bambanci tsakanin wanda tun farko sakar abinda aka saka da shi ja ne, da kuma wanda sai bayan an saka aka rina. Suka ce in saka tun farko ja ne, wato sakar tun farko daman abin da jar saka ce, to babu komai, amma in daga baya aka rina to shine aka hana. Wannan shine abinda Al-Khattabi a cikin littafin sa Ma'alim As-Sunan ya karkata zuwa gare shi. Wasu kuma suna ganin cewa a'a, Annabi ya hana mu'asfar ne saboda shi sinadarin, shi wannan usfur din da ake rinin da shi ba wai kowane ja ba, sai wanda aka yi amfani da shi wannan sinadarin da Annabi ya gani, shi kadai ne aka haramta. Amma wanda ba wannan ba, sauran dukkan kayan sinadarin da za a amfani da su, wannan bai ba matsala. Akwai waɗanda suke ganin wannan ra'ayin yana da ƙarfi, kamar Al-Mubarak Furi a cikin littafinsa Tuhfatul Ahwazi yana ganin wancan hadisi na magra, kaga shi ma sinadari ne na dalili, wancan hadisi na Abu Dawud, amma bai inganta ba. kauli na bakwai sune wanda suke ganin wanda aka hana shine wanda yake zallaja amma janda ratsi ne, wato akwai wata kalar a jiki ja ne amma akwai wata kalar ratsi, fari ko baki ko wani kore ko wani abu wanda babu komai. Suka ce hadisan da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hullatul hamra, al-hullatul hamra kaya tufafi jajaye kamar yadda ya zo a wannan hadisin, ba jajaye ba ne, ba ja ne zalla ba. Suka ce hulla ce kayan sawa ne da ake kawo su daga Yaman, su kuma a yadda suke ga waɗanda suka san su ba jajaye ba ne zalla, ratsin ja ne da su, amma akwai wata kalar tare da su, to su ne annabi ya sa amma ba ja ya sa zalla ba. Wannan shi ne ra'ayin Ibn al-Qayyim, duk da cewa a Shawkani a cikin Nahjul Awthar ya ja da shi, ya nuna shi bai yadda ba, ya sa kafa ya shure, shi ya tafi akan halaccin sa ja kawai ba wata matsala, saboda ya ce da wani hadisan da ake magana hadisai ne wanda ba su inganta ba kamar da kuka ji, wanda kuma ya inganta yana maganar mu'asfar ne, al-usfur kuma wani nau'in sinadari ne da ake rini da shi, saboda haka wanda ba da wannan sinadarin aka rina ba shikenan wannan zai halatta a saka. Kuma annabi ya saka hulla hamra, ce to hulla hamra da aka ce jajayen tufafi dan me zai zo ya ce masu ratsin wani kala, ce a luga dai in an ce hamra babu magana ratsi, in kuma majazi yake nufi to waye ce amfani da majazi, ba dalilin da zai sa kai wani amfani da majazi, to ya dai ja da magana shi ya tafi akan halaccin abin. Tabari shi ya kalli abin ta wata nahiya, yake cewa mutum yana iya sa kowane kaya da kowace kala, amma ya ce ni dai hankalina ba zai kwanta ba mutum ya sa kayan da suke jaja wur, in ji Tabari. Ya ce amma in zai sanya jaɗin a ciki ya ɗora wata babu komai, amma ta zama a zahiri ita ake gani, ya ce to ni ina ganin wannan yana cewa li kaunihi laysa min libasi ahli almuru'ati fi zamanina, ce a zamanin mu masu mutunci ba sa sa wannan, ba sa irin wannan shigar, yace fa inna mura'ati zihi zamani min almuru'ati, kai mura'ati ka lura kai la'akari da kayan sawar zamanin ka yana daga cikin mutunci, kula da mutunci, ma lam yakun isman matkar bai zama laifi ba, wato ka kula da me tufa al'umma ka take sawa ka sa shi ne mutuncinka, matukar ba laifi ba ne. A nan dai wasu malamai suke cewa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama alibas a sa tufafi shi ne ka sa tufafin da mutanenka suke sawa, ita ce sunna, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya sa tufafin da mutanensa suke sawa. Amma in ka ɗauko zani da mayafi ka ɗaura zani ka sa mayafi ka fito ka ce ka fito da sunna, ka zo masallaci ka zo darasi ka zo majalisi ka zo tafsiri ka zo hadisi, amma kai ka daura zani ne ka sa mayafi, in an taba ka ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi ma haka yake sunna kai, kuma kai yanzu kana so ma ka bude wannan kofar ka bude wannan chapter, saboda kaga wannan sunna tana neman ta mutu kuma ta mutu za ka raya ta, to kaga wannan ai bai dace ba, ba na ji akwai wanda zai iya wannan kankambar, wanda yake dai muna wani zamanin da komai ba za ka ce ba zai yi ba, wallahi kakka yi mamaki ka ji wani ya buɗe wata daba a wasu kawai ana ta rigima da shi, sai an daina sa kayan da annabi ya saka, saboda ka riƙa ɗaura zani yana ya ba mayafi yana fitowa, wata rana ma in ya ɗaura zani ya fi mayafi ya hau jaki, annabi jaki yake hawa, to kaga wannan shine abin da shine Tsabari yake cewa yana daga cikin mutunci kai mura'atin kayan jama'arka, kai mura'atin kayan jama'arka, mura'ati zai zaba halin zaman ma lam yakun isman, matakan dai ba saban Allah bane, in ya zama saban Allah ne to wannan ba za ka yi ba, amma in dai ba saban Allah bane to annabi shi ma ya zo ya samu mutanensa haka suke, dan akwai wasu shekaru a baya da samari a ƙasar Saudiya da sauran wasu ƙasashen Laraba suka rika yawo ba sa balle maballansu na kirji na riga, sai su bude maballe su tawo haka, aka taba su ce ai an ga annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ya fito maballansa a bude, saboda haka wata sunna ce suke rayawa. Akai ta rigima da su malamai suka ta zama da su aka nuna musu a annabi ya ballama ballinsa kasan da zafi da waya zai iya ballama ballinsa ko ka fito kana gaggawa kana sauri za ka iya ballama ballin baka mai da ballinka ba ko ya lalace ko ba zai lalace ba zai lalace shi kenan daga gaggawa sai ka zo da su kayan shi wannan hasalan lahu ittifaqan amma bai kwadaitar ba yace duk mai son lada ya abin nan ya bude maballansa da ya faɗa haka to shikenan babu magana ya zama ibada ko yace wanda ya riɓe ya balle maballansa bai bude su ba yayi laifi to nan sai ya zama wata shari'a amma har kawai an ganshi ya sako abin nan ba a cewa to wannan ita ce ake kira sunanul ada sunanul ada ita sunanul ada a sunna shine kai al'adar mutanen ka shine sunnar saboda kayan da mutanen ka suke sawa matukar ba saban Allah ne ba bai zama laifi ba to ka sa su shine kai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko to shi abinda tsabari yake cewa yana ganin kada mutun shi dai bai nutsu mutun ya sa kaya jajawur yace domin a zamanin sa shi dai yadda ya sani wannan baya daga cikin kaya na alul muru'ati to shine Ibn Hajar yace to wanda zai iya zama kauli na takwas to amma ni dai abinda na fukarkata gare shi maganar Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala cewa in jajaye ne zalla to a barwa mata amma in akwai ratsin wani kala a jikin su to babu komai wannan shine abinda ni na fi yadda da shi cikin maganganu na malamai amma kamar da kuka gani matsala ce da daddiya da aka dade ana tattauna akan ta akwai bambanci tsakanin matsalar da babu wani sabani na manya akan ta kuma nasi ta ya fito karara to wannan babu daga kafa akwai kuma matsalar da manya can sun yi sabani a wajen fahimtar ta sannan akwai wasu nusus da suke iya daukan wannan ma'ana suke iya daukan wannan ma'ana to anan ba a rigima dan kada ka ga wani da kayan sa jajaye ka bude masa wuta sai ya ji ya kona su kar kai wannan saboda akwai sabani wajen malamai wajen fahimtar abu tun daga kansa habbai kamar da muka faɗa daga cikin sabbai kaga Ali wa Talha waye duk suna ganin cewa babu komai to kaga illa iyaka dai ka fi nutsuwa da wani ra'ayi daga cikin ra'ayoyin nan in ka nutsu da shi sai kusanci Allah da shi da fatan Allah ta'ala ya baka lada akan wannan mas'ala ta gaba a cikin wannan hadisi ita ce mas'alar tabarruki da atharin nabi sallallahu alaihi wasallam mun ga yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika wasosan ruwan alwalarsa wanda yake nuna maka cewa halal ne a yi tabarruki da atharin nabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan matsala ce mai dan fadi saboda karkashin ta akwai bayan tabarruki da asarin nabi sallallahu alaihi wasallama ana yi ko ba a yi abubuwan da suke da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa jikinsa gabobin jikinsa ko kuma wasu kayayyakin da ya amfani da su kamar suturarsa lokacin da yake da rai da bayan da yayi wafati ana yi ko ba a yi sahabbai sun yi ko basu yi ba tabi'ai sun yi ko basu yi ba sannan sai kuma magana akan to yanzu akwai wani abu da za a dauko a ce wannan takalmin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko hular annabi ce sallallahu alaihi wasallama ko rigarsa ce ko gashin sa ne ko kuma a wani abu ne wanda zai wahala ita ma wannan wani abu ne da ya kamata a yi ishara zuwa gare shi sannan kuma sai kiyasin annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran wasu mutane salihai a ce to tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kaki sahabbai sun cafe sun shafe a jikinsu sun wani shehi ma in yi kaki za a to kaga wannan wata matsala ce wanda insha Allah a darasinmu na gaba za mu warware su bi iznillahi saboda haka za mu tsaya a nan saboda lokaci a sati mai zuwa babu karatu insha Allah kuskurenmu kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh